أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da wannan darasi da muke a cikin wannan littafi mai albarka a da'uwar dawa. Mun kwana a cikin fasalin da malam ya mishi suna da irtibatul khairi wa sharri bil amali, cewa Allah ya kulla alaka na duk abin da zai afku alkhairi ne ko sharri ne tamfare da aiki. Duk abin da zai faru ko menene wannan abin, an kulla alaka tsakanin abin da zai faru da sababin faruwarsa. Aiki shi yake samar da sakamako. Kowane abu da aka kaddara, an kaddara wannan abin tare da sababinsa. Dalilin wannan fasali, malam yana bayani akan abin da ya shafi roƙon Allah, ta'asirin roƙon Allah wajen biyan bukata. Sai ya kawo maganan waɗansu 'yan bid'a da suke cewa roƙon Allah kwata-kwata ba shi da amfani a rayuwar ɗan'adam, kawai ya zauna ya jira abin da Allah ya ƙaddara mishi. Suka ce duk abin da Allah ya ƙaddara maka za ka samu, ko ka roƙi Allah ko ba ka roƙi Allah ba, duk ɗaya za ka samu wannan abin. Abin da kuma Allah bai ƙaddara maka ba, ko ka roƙi Allah ko ba ka roƙi Allah ba, duk ɗaya. Saboda mene? Saboda wannan abin roƙon Allahnka ba zai jawo maka shi ba. Malam sai ya ce to wannan aƙidar kuskure ce. Roƙon Allah yana da tasiri a wajen biyan bukata, yana daga cikin mafiya amfanin sabubba wajen biyan bukata, domin duk abin da Allah ya ƙaddara samuwarsa, to Allah kan ƙaddara samuwar abin ne tare da ƙaddara sabbin da za a same shi. Malam ya kawo misaltalu. Idan abin da ya shafi haihuwa ne, Allah ya ƙaddara za ka haihu, to sai ya ƙaddara maka tare da matar da za ka haihu. Idan wani alkhairi za ka samu a rayuwa, idan an ƙaddara ga abin da za ka samu, sai kuma a ƙaddara shi tare da sababinsa. Malam ya yi dogon bayani, ya kawo ayoyi masu yawa a cikin Alƙur'ani da duk inda Allah ya rattaba wani sakamako na alkhairi a duniya ko a lahira, sai ya ce sakamakon aikin da kuka aikata. Haka duk wani horo da uquba a nan duniya ko kuma a gobe kiyama, idan Allah ya kawo horon ko uqubar, sai ya ce sakamakon abin da kuka aikata. Kenan kaga aiki yana da ta'asiri wajen samun sakamako na alkhairi da kuma samun sakamako na sharri. to bayan malam ya gama kawo ayoyin sai yace wa bil jumla malam yace a dunkule ma'ana a takeice fal qur'anu min awwalihi ila akhirihi shi al qur'ani tun daga farkon sa har zuwa karshen shi sarihun fi tartibil jaza'i bil khairi wash sharri Allah ya rattaba shi bi ma'ana qur'ani ya fito kololo ya bayyana sakamako cewa an rattaba kowane sakamako ne na alkhairi ko na sharri kan aiki in kuwa mun fahimta ko alqur'anu sarihun alqur'ani ya fito yayi bayani a fili fi tartibil jaza wa rattaba sakamako bil khairi wash sharri sakamako na alkhairi ko sakamako na sharri wal ahkamil kauniyya ko kuma hukunce da Allah ya hukunta akan bayi na kauniyya wal amriyya ko kuma umurni da Allah ya ba ma bayi bangaren hukunce lil asbabi duk Allah ya dora su ne akan sababa bal tartibu ahkamid dunya wal akhirah malan yace kai tartibin hukuncen duniya da hukuncen lahira wa masalihihima da maslahar duniya da lahira wa mafasilihima mafadar duniya da lahira alal asbab wal a'mal duk Allah ya danfara su ne akan sababba da ayyukan da bayi da su yi ma'ana duk abin da zamu yi a rayuwa Allah ya danfara sababbin samuwar wannan abin alkhairi ne ko sharri ne kan aikin da mu bayi zamu aikata malan yace wa man tafaqqaha fi hadhihi al-mas'ala duwadda ya fahimci wannan matsalan ma'ana ya samu ganewa game da wannan matsalan wa ta'ammalaha haqqan takammul sannan ya fahimce ta ya kula da ita kula mai kyau jama'a muna fahimta cewa duk abin da Allah ya rattaba wannan abin akan sababin sa duk abin da Allah ya kaddara wannan abin tare da kaddara sababin sa sai malan yace wa man tafaqqaha fi hadhihi al-mas'ala duwadda ya samu fahimta ya gane game da wannan matsalan wa ta'ammalaha haqqa ta'ammul sannan ya kula da shi iyakar kula in tafa ajiha gayatan naf'i to zai amfana da wannan fahimtar iyakar amfanuwa ma'ana zai amfani duniyar sa kuma insha Allah zai amfani lahirar sa duwadda ya fahimci cewa Allah ya kulla alaka tsakanin sakamako da aiki sakamako na alkhairi a nan duniya yana alaka da aikin da kake aikatawa sakamako na sharri a nan duniya yana alaka da aikin da kake aikatawa sakamakon lahira yana alaka da aikin da kake aikatawa malam yace duk wanda ya kula da karatun nan kuma ya gane haka Allah ya rattaba ka'idarsa yace to zai amfana iyakar amfanuwa walam yattakil ala al-qadari jahalan minhu ba zai taba dogaro akan kaddara tare da sake sababi ba saboda jahilci domin dogaro akan kaddara ka sake sababi jahilci ne kuma wauta ne malam yace to duk wanda ya samu fahimta game da wannan matsala da muka tattauna ya kula ya kuma gane yadda matsalar take malam yace to ba zai dogara akan kaddara tare da sake sababi ba saboda jahilci wa ajazan wa tafriqan wa ida'atan zaizam ya zama rago ba domin dogaro akan kaddara tare da sake sababi ragwantaka ne wa tafriqan kuma sakaci ne wa ida'atan kuma walakantar da kai ne fa yakunu tawakkuluhu ajazan wa ajzuhu tawakkulan sai ya zama shi tawakkalinsa ragwanta ne ragwantansa tawakkali ne ya abinda za a yi kazar-kazar a samu idan yana da macaccen zuciya ba zai iya tashi ya yi kazar-kazar ya samu ba sai ta haka Allah ya kaddara ta ga yanzu tawakkalinsa ragwanta ne ragwantansa tawakkali ne abinda ya gagara ba zai yi ba sai ce to haka Allah ya kaddara sai ya zama shi hatta mutuwar zuciyarsa ma yana alakantar da ita kan kaddara jama'a mun fahimta saboda haka ana dogaro ne ga Allah ana tsayuwa ne akan kaddara tare da riki sababi na samun kowane irin sakamako a duniya da kuma kowane irin sakamako a ranar gobe kiyama malam yace balil faqihu kullal faqih faqihi wanda ya kai martaba ta gane ilimi martaba ta fahimtar addini alladhi yaruddu alqadara bil qadari shine wanda yake raddi maqaddara da qaddara alfaqihu kull alfaqih wanda ya fahimci addini ya gane ya kuma fahimci yadda Allah ya tsara rayuwa to shine wanda yake mai da martani wa kaddara da kaddara mun fahimci magana idan kaddaran ta taso sai a tashi cuta ai kaddara ne magani ma ai kaddara ne haka ne talauci ai kaddara ne zagewa ma kuma kaddara ne saboda haka yace faqihi kullal faqih wanda ya fahimci addini ya gane rayuwa iyakar fahimta shine wanda yake mai da kaddara da kaddara kaddara ba za ta taso ya miƙe kafa ya ce to sai Allah ya kaddara ba a duk abinda aka saukar na kaddaran to an amfara shi da abinda zai zama maganin sa kun gane magana to idan wannan yazo sai ka lalumo abinda yake maganin shi kamar yadda muka bada misali Allah ya kaddare an yi tarzoma sai ka fanke gudunka shine maganin kaddaran kar in za su kama ka kaga ai wannan kaddaran in kaddara abinda za a yi maganin sa da shi amma in ka tsaya shi kenan kaddara ta hauka kenan to wannan tsayawan kaddara ta haukan sunan shi wauta sunan shi wauta saboda ka in ka gansu suna jirka a mota to sai ka ware to yanzu kaga ka kori kaddara da kaddara yace to wanda ya fahimci addini ya fahimci rayuwa to shi kullum yana kore kaddara ne da kaddara wayadfa'ul qadara bil qadari yana tunkuɗe kaddara ne da kaddara wayu'aridul qadara bil qadari yana kare kaddara ne da kaddara kaddaran ta taso sai ya dauki wata kaddara sai ya tsara da ita da wannan kaddaran sai ya tsara wata kaddara bal malam yace dai la yumkinul insanu an ya'isha illa bidhalika dan adam ba zai ma taba rayuwa ya ji dadin rayuwa a duniya ba zai yi rayuwa gobe kiyama ya samu sakamako mai kyau ba sai ya tashi wajen tare kaddara da kaddara jama'a mun fahimta al insanu la ya'ish illa bidhalika dan adam bai taba rayuwa rayuwarsa ta bada sakamako mai kyau dole sai ya yarda zai dinga tare kaddara da kaddara fa innal ju'a wal atsha wal barda wa anwa' al makawi wal mahadira hiya min al qadr malan yace ai yunwa qaddara shi ruwa qaddara ne sanyi qaddara ne wa anwa' al makawi nau'ukan ababan tsoro duka qaddara ne wal mahadir wadansu ababan da suke firgitarwa duka qaddara ne hiya min al qadr malan yace duk wannan abin da muka jero suna daga cikin qaddara wal khalqu kulluhum sa'uda fi daf'i hadha al qadar bil qadari so dukkan halittu kuma zaka ga suna ta kai kawo ana ta struggling a duniya malan yace don tunkuɗe wannan kaddaran da wani kaddara wai mutanen ba su yadda da yunwa ba in kaga mutun na ini a kasuwa yana so ya kori wata kaddaran ne in kaga mutun na ini a office yana so ya kori wata kaddaran ne in kaga mutum a gona yana so ya kori wata kaddara ne malan yace kenan mutane ma sun yarda cewa sai sun tashi sun rungumi wata kaddaran tukunna su yi maganin wata kaddaran haka ne ko yunwa in kaga mutum ya zage a kasuwa ya ini bai dawa sai karfe 9 dare sai karfe 6 dare ya zo kasuwan ya zauna ne don ya tare wata kaddara in ya zauna a gida wata kaddaran sai ta kwata mishi zuciya malan yace wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadha al qadar bil qadar dukkan halitu suna kai kawo ne wajen tunkuɗe kaddara da kaddara idan annabi yazo buga misali na tsaban tawakkali da sakankan cewa Allah yana bugawa ne da tsuntsu in dai tawakkali ne in ka samu tsuntsu shikenan domin shi tsuntsu baya ajiye na gobe amma shi ma tashi yake zai nemo inda zai ci duk tawakkalin sa kun gane magana saboda haka duk yadda mutum yake ganin ya dogara ga Allah a wajen rayuwa to dole sai ya yi riko da abinda Allah ya shar'anta wanda ake magance wannan kaddaran da waccar kaddaran da za a je a nemo in kuma mun fahimta ko wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadha al qadar bil qadar dukkan bayi dukkan halittu suna kai kawo ne don tunkuɗe kaddara da kaddara ai yanzu malam sai ka yarda cewa tunkan ayyuka Allah ya kaddara matarka ya kaddara ƴaƴanka amma ka duba yadda kake tsayan zannuwa kake tarawa kaga yanzu kaddaran ne kake so ka tabbatar da shi da sabbi kaje ka dauki 500 ka bata ka dauki 1000 ka bata ka sai gazal da su da su ga jambaki ka ajje ke jutta kai ji Allah ya tsaya da matan yanzu wannan kai ka wanda kake yin na rike kaddaran Allah ne ce kenan kaga jutta ka yadda an rubuta maka matar ka ce wacce idan baka tashi ba sai wani ya zo tafi da kaddaran ka saboda haka dukkan bayi malam yace suna kai kawo ne wajen tunkuɗe kaddara wacce take da zafi a kansu kaddara wadda za ta sanyaya musu wannan zafin da zai zo din malam yace wa hakaza man waffaqahu Allahu wa alhamahu rushdu hakanan duk wanda Allah ya fahimtar da shi addini Allah ya nusar da shi shiriyarsa yadfa'u qadaran uqubatil ukrawiyya bi qadari at-taubati wal imani wal a'mali as-saliha to yakan tunkude qadaran uquba ta lahira bi qadari at-taubati wal iman da qadaran tuba da imani wal a'mali as-saliha da kuma ayyukan alkhairi mun fahimta ko a lahira akwai azaba a lahira akwai horo akwai walakanci ga duk wanda bai ji Allah ba to idan kana ganin wannan qaddara ce to malam yace mai hankali wanda Allah ya nusar da shi shari'a to sai ya tashi sai ya dauki kaddaran tuba sai ya dauki kaddaran imani sai ya dauki kaddaran ayyukan alkhairi sai ya tunkuɗe wancan kaddaran lahira din mun fahimta ko malam yace fa hada wizanul qadar almukawwaf fi dunya wama yuzaduhu sawa malam yace wannan shine ma'auni na kaddara abin tsoro abinda ake fargaba a rayuwa akwai ababan da kake fargaba a rayuwar duniya akwai ababan da kake fargaba a gobe kiyama to duk wani abin da zai baka tsoro to wannan shine ma'aunin tunkuɗe wannan kaddaran wa ma yubaduhu da kuma abin da yake shiyance shi na lahira wai yadda kaga ka tashi ka zage a nan duniya saboda koren yunwa kana ta kai kawo tsakanin kasuwa da gida kana ta kai kawo tsakanin gona da gida kana ta kai kawo tsakanin ofis da gidanka to haka hukubar lahira ma in kana so ka tunkuɗe wannan kaddaran ita ma sai ka tashi kai ta kai kawo tsakanin ka addini har ka tunkuɗe wannan kaddaran yadda yanzu kake kokarin tunkuɗe kaddaran yunwa a rayuwar duniya rabbud darini wahid ubangijin waɗannan gidaje guda biyu ubangiji ɗaya ne ubangijin duniyan shine ubangijin lahirin wa hikmatuhu wahida hikimar sa ma ɗaya ne yadda ya tsara ka tunkuɗe wahalar duniya da sabubba to haka ya tsara hanyar da ake tunkuɗe wahalar lahira da sabubba mun fahimta ko farabbu darai wahid ubangijin duniya shine ubangijin lahira wai ma'ana salo daya Allah ya tsara musu yadda ka yadda a duniya in ka zauna ka miki kafa zaka sha wuya to haka lahira in ka zauna ka miki kafa zaka sha wuya yadda ka yadda a duniya idan ka tashi ka zage ka kama buga-buga a rayuwarka zaka kubuta daga waɗansu wahalhalu to haka idan ka tashi lahira ma zaka kubuta babu ɗayan biyun nan wadda Allah bai ajiye hikima na yadda ake samun jin daɗi a cikinsu da yadda kuma ake samun wahala a cikinsu ba malam yace hikimar guda ɗaya ce yadda aka sanya sababi a nan rayuwar duniya na kubuta daga kowane irin musiba to haka kuma aka sanya sabubba na kubuta daga kowane irin musiba ranar gobe kiyama Allah ya tsare mu la yunaqidu ba'daha ba'dan fashi bai warware fashi wai a ce akwai wani abu a duniya da aka bada hanyar da za a kubuta daga wahalarsa amma na lahira shi kuma ka zauna ka tsaya ka ga me zai biyo baya yace babu haka babu tanakudi du yadda kaga an ba da hanya na kubuta daga kowace irin musifa a duniya so irin wannan musifan a lahira an ba da hanyar da za a kubuta mata kin gane ko yanzu sai ka kai danka ya je yayi naziri shekara 3 ya je yayi primary shekara 6 ya je yayi secondary shekara 6 sai kaga ya dauki kusan shekara 15 yana karatu wai abinda kake gudu kar ya sha wahala a duniya to na lahira kuma sai ka miƙe kafanka ko dankan ya miƙe kafanka kaga kenan yanzu ka yadda da kaddaran lahira na azabtuwa yadda a duniya baka miƙe kafa ba, ka tashi kai ta buga buga don ka ga baka fada cikin matsayi ba, to yadda ka tasa wannan karatun a gaba, to can ma dole sai ka tasa na can din a gaba, sannan can ma ka kukuta. Jama'a mun fahimta? Saboda haka hikimar Allah ya ajiye guda ɗaya ne, sashi bai warware sashi, a ce tsarin da aka ajiye duniya a kai ya saba ma tsarin da aka ajiye lahira a kai wajen neman alkhairinta, ko kuma afkawa cikin sakamako mai muni a duniya ko a lahira, abu ɗaya ne hikimar ɗaya ce. Yadda kaga kana kai kawo a duniya don kubutar da kanka daga wahala, to haka aka baka hanyar da zaka kubutar da kanka daga wahalar lahira. Yanzu a duniya ba ana ta wannan bugabugan don neman abinci ba, to ai a lahira ma a fa yinwa. Allah yace laysa lahum ta'amun illa min dari, Allah yace yan wuta ba su da wani abinci sai ɗayan gari. Allah sai yace wannan itan la yusminu baya sa kiba wala yugni min ju'in baya kashin yinwa, kenan a fa yinwa. Abai to yadda ka tashi a duniya baka zauna ba, baka yadda da an kaddara maka yinwa ba, ka tashi ka nemi abin da zaka koyi yinwa, so dole yinwan lahira, rashin lahira, suturan lahira, rashin asirin lahira shi ma an dan fara shi akan sababi, sai ka tashi ka neme shi. Yan uwa muna fahimta ko? Wala yuftilu ba'daha ba'dan, sashi baya rushe, baya rushe sashi. Fa hadhihi al-mas'ala min ashrafil masail, malan yace wannan matsalan tana daga cikin matsaloli mafi daraja liman arafa daraha, ga wanda ya san darajarta da kimanta, wato yana daga cikin matsala. Malan yace wacce tafi tsada a musulunci, Allah ya ma mutum baiwa ya fahimci wannan matsalar. Haka kun gane yan uwa, wa hadhihi al-mas'ala, malan yace wannan matsalan min ashrafil masail, yana daga cikin mafi darajar matsaloli da ake so musulmi ya fara fahimta a matsayinsa na musulmi, liman arafa qadarha, ga wanda ya san kimar wannan matsalar, ya fahimci amfaninta, cewa komai Allah ya dora shi ne akan sababinsa. Idan ka ga bacin zuciya, sababin aikin bacin zuciya shi ke jawo bacin zuciya. Idan ka ga alkhairi, aikin alkhairi yakan zama sababi ya jawo sakamako na alkhairi. Malam yace inda mutane sun fahimci haka, malam yace da sun zauna lafiya a duniya, da sun zauna lafiya sai sun koma zuwa ga Allah. Ka yadda cewa yadda ka zage kai karatuttukanka, yadda ka zage ka koyi sana'a, yadda ka zage kace kake neman abinci don gudun wahala a duniya, to ka sani wallahi sai ka zage tukunnaka kubuta mawahalar lahira. Malaki duk wanda ya fahimci wannan, to ya samu babban arziki a musulunci. Ka fahimci an jina ne, ai duniya baka yadda abin da ya samu da kai ba, haka ne ko? Yanzu karatun addini ne da sauransu shi abin da ya samu mutum yake, haka ne? Abin da ya samu ne, to shi sama da yake in mutum ya fahimci kai na duniya ba abin da ya samu bane, ba abin da ya samu bane, zagewa kake yi, ka dakatar da abubuwanka, ka dakatar da ayyukanka, ka fuskanci wannan kalubalen don tunkuɗe wani kunci a kanka. Malam yace well done, in ka fahimci a duniya haka ne, min ba ki aure a lahira haka ne, na lahira haka ne, tsayawa za ka yi ka dubi annabawa da manzanni suke addini, saboda su sun fahimci matsalar. Ka dubi yadda sahabbai suke addini, saboda sun fahimci matsalar cewa kawai kiyamarka ta ginu ne akan aiki ta kowace fuska, ɓangaren alkhairi ko sharri. Sababin samun alkhairi, sababin samun sakamako mai muni shi ne aiki. Ashe wanda ya san haka ba zai zauna ya miƙe ƙafa ya ce bari ya jira inda aka ƙaddara mishi ba. Malam ya ce wara'aha haka riayatiha, ya kuma kiyaye ƙa'idar iyakar kiyayewa, wallahu almusta'an, lakin yabqa alayhi amrani bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Malam yace to amma duk da haka akwai sauran waɗansu matsaloli guda biyu, wanda waɗannan matsaloli guda biyu da su ne cikar sa'adar mutum za ta tabbatu, cikar rabautuwan mutum za ta tabbatu. Kuma mun fahimta cewa rayuwar duniya da kiyama don gina su ne akan sabbi. Aikin da zaka aikata shi zai baka sakamako na abinda zai same ka. Malam kuma yace tabbata ya tabbata. Idan ka dubi halittu duka suna zirga-zirga ne a rayuwa domin tunkuɗe yunwa da kishirwa da damuwa da ababen tsoro. Da kaddara. Mutum bai zama ya jira kaddaran. Idan yaji ana ya mutsi sai ya gudu baraka. Kage yanzu ya guduma wata kaddara ya wata kaddara. Kenan kage ya san idan abin tsoro ya taso sai ina zai fake da wata kaddara don kare kansa daga wannan kaddaran. Malam sai ce to wanda ya fahimta ka ya tsira a duniya. Don ba zai zaman banza ba. Rashin zaman banzansa kuma zai bashi kariya wa mutuncinsa, abincinsa, abinshansa, wannan sai ya sa ya zauna lafiya a duniya. Malam ya ce to haka kuma zai kare kansa a lahira. To malam ya ce kuma koda mutum ya fahimci hakan. Ya ce akwai sauran waɗansu abubuwa biyu. Waɗannan abubuwa guda biyu su za su baka cikar samun walwalan wannan karatu da ka sani. Su za su baka cikar samun rabautuwa da wannan karatu da ka sani. Malam ya ce lakin yabqa alayhi amrani, akwai waɗansu abubuwa guda biyu da suka rage mawadda ya fahimci karatun da muka yi bihi ma tatimmu sa'adatuhu, sa'adarsa da waɗannan abubuwa guda biyu za ta cika, wa falahuhu, rabautuwarsa da waɗannan abubuwa guda biyu za ta cika. Ahaduhuma, na farko, an ya'rifa tafasila asbabi sharri wal khairi. Abu na farko, bayan ka yarda cewa an gina sakamako na alkhairi da na sharri ne akan sabbi, malam yace to abu na farko da zai taimake ka wajen ka samu cikar amfanuwan wannan aqidar ka din ta amfani duniyar ka da lahirarka, malam yace shine mutum ya san tafsili sayya cewa na sabubban alkhairi da sharri. Kun gane maganan ko? Ya san sabubban alkhairi da sharri a fayyace. Masalan, akwai abin da kai za ka kalle shi alkhairi ne, amma saboda rashin saninsa da tafsir sai zan sanadiyan bin wannan alkhairin ka je ka faɗa cikin wata musifa. Kun gane maganan? Akwai abin da za ka kalle shi sharri ne, amma kai tun da aqidar ka dama ka ginu akan sharri, ga hanyar da ake kubuce mishi, to garin kubucewan sai ka je kuma ka fada cikin wata musifa. Malam yace to ɗaya daga cikin abinda zai taimake ka wajen cin nasara akan wannan aqidan shine sanin tafsilin sabubban sharri da alkhairi. In wa kuna fahimta, sanin tafsili akan sabubban alkhairi da sharri shine wai kai kokari ka gano yaya dan kullo yake rayuwa, yaya makomar dan kullo a cikin al'umma. Kai kokari ka dauki fefan kabirin ka, waɗansu shahararrun dan kullo da ka sani ka bi bayan tarihin su, wanda akai a Bauchi, wanda akai a Kano, wanda akai a Jos, wanda akai a Maiduguri, wanda akai a Yola. Bi tafsil ka bi wai duɗin ƙwallon idan ya yi ƙwallon ya yake ƙarewa a duniya, sai ka ɗauki wannan sakamakon kaji. Makiɗi idan ya yi kiɗansa a rayuwar duniya yaya yake rayuwan, yaya yake ƙarewa. Kai kifin ɗan drama idan mutum ya shahara a harkar fim, ai akwai tsoffin ɗan fim na baya can ko? Ɗaya bayan ɗaya yaya suke ƙarewa? Ka bi malamai da suka karanta suka yi wa'azi su ma tabi bayan rayuwarsu yaya suke karewa. Kun fahimci magana? Malam yace to wai ka samu tafsili na sabubban sharri da alkhairi, wannan zai ƙara wayar maka da kai, wannan zai sa duk hanyar da ka ɗauka kai ka san yadda abun zai zo ya kasance, domin sunnar Allah ba ta canzawa. Kun gane magana? Sunnar Allah ba ta canzawa. Idan kai hira da dan kwallo a Bauchi, irin tadin da ya maka, idan ka shiga mota ka je Kano ka samu dan kwallo, za ka ji tadin dan kwallon Kano din irin tadin dan kwallon Bauchi ne. Idan ka shiga mota ka wuce Yola sai ka je ka samu dan kwallo, shi ma in yi ma tadi za ka samu tadin san irin tadin dan kwallon Bauchi ne da dan kwallon Kano, idan ka shiga mutaka ta finisher ka je ka samu kallo kun gane magana tsari da suke tafiya idan din siyasa ne irin din siyasan Bauchi in ka ji maganar sa in na yola yazo karka bata lokacin sa karka bata lokacin ka shi ma irin wannan maganar zai irin maganar da din siyasan yola yayi in din siyasan Kano yazo irin wannan maganar zai idan malamin Bauchi yayi magana in malamin Kano yazo irin maganar zai malam yace to daga cikin abin da zai baka cikar amfana da rabautuwa akan wannan aqidar ka na kowani sakamako an gina shi ne kowani sakamako an gina shi ne akan sababin da ya haifar da shi malam yace na farko ayya arifa tafasila asbabi sharri wal khair mutun ya san tafsilin sabubban ayyukan alkhairi da ayyukan sharri wa takunu lahu basiratun fi zalika sannan ya san ya samu basira akan haka kun gane magana idan abubuwa suna faruwa rike su ake yi a matsayin ilimi kun gane maganan ko kar abubuwa su dinga faruwa sai suna wucewa abun ka haka barkatai a tarihi wani sirri ne kun gane maganan ba ku jawo su suna ta tafiya mabudin ilimi ba Qur'ani ma haka yace tafiya mabudin ilimi ne kar ka zama gaula in kana tafiya haka ne waiwaye a don tafiya saboda haka duk abin da yake faruwa tarihi yana nade wannan abin to kai kuma ya dinga zama maka kinkaya a cikin rayuwa malam yace wata kunu lahu basiratun fi zalika ya zan mutun yana da basira cikakkiya bima yashahidu fil alam na abin da yake gani yake faruwa a duniya ina kun ji ya zan abin da yake faruwa a duniya yana baka karatu yana baka karatu wa ma jarrabahu fi nafsihi da abinda mutum ya darraba akan kansa sai kanka ba kana gwada wani abu ba sai ya kiyuwa to kai kifin abinda kai yayi wata rana idan kana ajiye waɗannan data din har yara kanana sai ka amfane su mun fahimta ko yaya aka yi bayu ba ta yaya aka yi yayu ta yadda aka yi bayuwan nan ba in yana yiwuwa to kai ka samu matsala ne bayu ba in kuma baya yiwuwa kamar mutum ne ya zo zai bi lungu in anguwan sai suka ce shi malam lungu ne sai ya ki zai je dawo ko bai dawo ba zai dawo kaga dama ya hakura tun da aka ce mishi lungu ne ya juya in ya ki ma ya shiga lungun zai je dawo tun da ai ba hanya bane gidan wani ne zai je zauna a cikin gidan ne wa gairihi da kuma abinda ya jarraba gare da wani kana tare da mutane waɗansu abubuwa suna faruwa to wannan abin da zan kai yana baka wani basira ne na yadda zaka gudanar da rayuwarka wa ma sami'ahu fi akbaril umami qadiman wa hadisan da kuma abinda mutun yaji na tarihin al'ummomi na da da na yanzu malam yace duka wannan kayan aiki ne a rayuwar duniya kayan aiki ne da zai amfane ka rayuwarka bayan ka koma zuwa ga Allah zai amfane ka kaga wannan layin wani ya dauka sai kaga ya je ya fadi wannan layin wani ya dauka ya je ya fadi wannan layin wani ya dauka ya je ya fadi yanzu idan mutum yana shirye-shirye misalan ace irin yara in sana su kan nan ora kids in ka suna burge ka ko kuma ka fara shirye-shirye kai sabon dan shirye-shirye ka kalli shi wannan yaron da yake shirye-shirye duk anguwan ku inda za a bada shi kyauta a kowane gida ba mai karba kun ya kamata kai karatu kyauta a ce ga sadakan sa ba gidan da su kalbe shi haka ne ko ba ka bani haka ne kai azo a baka kyautar dan sarar zuka karba ne ba za ka karba ba to wannan sai ya zama mawadda baya yi karatu sai ya zama mishi karatu sai ya zama mishi ilimi sai ya zama mishi fitilar da za ta haska mishi rayuwarsa malam yace bayan mutum abin da ya jarraba a kansa bayan abin da ya jarraba a kan waninsa bayan abin da ya gani yake faruwa a duniya yace kuma da ababen da yake ji na tarihin al'ummomi na da da na yanzu duka su zan basira a gare shi malam sai ce التاريخ تفصيل تفصيل لما جاء عن الله التاريخ تفصيل لما جاء عن الله شي تاريخي قيتي واني ما سنر الله كن غاني ما كان تاريخي بياني ني na abin da yake zuwa daga Allah ma'ana tarihi fassara ne na sunnar Allah yaya Allah yake tsara abubuwan sa suke gudana so tarihi shi yake fassara tsarin da Allah ya dora sunnar sa akanta ka fahimta abin da kaje yake faruwa a tarihi abin da kaje shi a tarihi yana da kyau ku dinga karatun tarihi yakan ba mutum wayewa karanta tarihi fassara ne na sunnar Allah wayya ya tsarin Allah yake yaya abubuwa Allah ya tsara su in ka kalli tarihi to yadda tarihin yake haka Allah ke gudanar da abubuwa malan yace wa min anfa ima fi zalika tadabbur alquran ayi daga cikin mafi amfani akan samun wannan wayewa na sanin tafsilin sabubban sharri da sanin tafsilin sabubban alkhairi malam yace tadabburin alqur'ani tadabburin alqur'ani kun gane magana yanzu malam yana bayani akan abinda zai baka cikar kamala ka fahimci cewa duk sakamakon da zaka fuskanta a duniya yana alaka da aikin ka duk sakamakon da zaka fuskanta a lahira yana alaka da aikin ka malam yace to wajibi ne kafin ka samu cikakken amfanuwa da wannan fahimtar kan sai ka gane waɗansu abubuwa biyu me abu na farko yace shine ka gane shi alkhairi din menene tafsili menene fayyacewan bayani akan sabubban sa shi sharrin me fayyacaccen bayani akan sabubban sa sai sai inda zaka samu ƙarin bayani akan haka abu na farko yace ka dinga lura da me ke faruwa a duniya abu na biyu ka dinga kallon abinda kai ka gwada a rayuwa ka dinga kallon abinda ka jarraba akan waninka ka dinga neman tarihin al'ummomin da suka shuɗe kun fahimci magana misali kana da record akan ɗan ƙwallo ƙwallo za su na matsa musu nan saboda ƙwallon ya dame mu ne yanzu wallahi yana ɗaya cikin abin da ya fitini al'ummarmu ba wata jaraba yanzu da ta jarabta al'ummarmu ta zama musu musifa kamar irin maganar ƙwallo saboda haka ka kalli waɗannan kaga yadda suke karewa kaga yadda suke barin gidajensu kaga yadda suke barin ƴaƴansu wannan layin shi ma ka karanta shi kaga yadda suke karewa kaga yadda suke barin ƴaƴansu kaga yanzu kana ta sanin tafsilin sabubban sharri ka san wannan layin ka fahimci wannan layin ka fahimci wannan layin to sai ka dawo ɓangaren alkhairi to malam yace ɗaya daga cikin abun da yafi kowane amfani wajen wayar da kai na kan fayyacaccen bayani akan sabubban sharri ka san fayyacaccen bayani akan sabubban alqur'ani shine akan sabubban alkhairi shine tadabburin alqur'ani bibiya tintintini akan alqur'ani wannan malam usmani yake cewa koyon tafsirin alqur'ani wajibi ne domin Allah yake ya saukar da alqur'ani ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati don su yi tadabburin ayoyin alqur'ani yace to tunda an saukar da alqur'ani don a yi tadabburin qur'ani ne to kenan dole sai an koyi safaran qur'ani mutum ya iya tadabburin alqur'ani kun kana magana ko malam yace wa min anfa'i ma fi zalika tadabbur alqur'an mafi amfanin abin da ke cikin wayar da kai wajen sabubban alkhairi da sharri tadabburin alqur'ani innahu kafilun bidhalika ala akmalil wujuhi shi tadabburin alqur'ani zai dauke maka ma dawainiyan komai a fiska mafi cika wajen karantar da kai wannan karatun ma'ana ko baka tsaya ka kalli duniya yaya take tafiya ba ko da baka kula da kai abin da yake faruwa da kai ko da baka kula da abin da yake faruwa da waninka ko da baka karanta tarihin al'ummomi ba in dai zaka sa alqur'ani a gaban tadabburi sai ya fayyace maka sabubban alkhairi duka da sabubban sharri duka. Mun fahimci magana? Sai ya zan babu wani abu dukkan cancansa na sharri da kai baka da wayewa a kansa, kuma babu wani abu na alkhairi dukkan cancansa da baka da wayewa a kansa. Sai ce Qur'ani zai zama wakilinka a mafi cikin cikin kamala wajen wayar maka da kai game da sabubban alkhairi da sabubban sharri. Wa fihi asbabul khairi wal sharri jami'an mufassilatan mubayyinatan. Alqur'ani akwai sabubba na alkhairi, akwai sabubba na sharri, baki ɗayan su a fayyace a bayyane summa sunna. Sai kuma hadisin manzon Allah, idan kana so ka san sabubba na sharri a fayyace, sabubba na alkhairi a fayyace, mana yace ka dauki alqur'ani da sunna. Babu abinda ba ka gani ba, domin a cikin alqur'ani Allah cewa yake walaqad sarrafna fi hadhal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Allah yace mun fayyace, mun yi bayani daki daki wa mutane a cikin alqur'ani. Allah yace min kulli mathal, kowani misali duk abin da rayuwar mutum take bukata ta tafi da shi, Allah ya sai da muka nuna mishi yadda za ta tafi. Kun fahimta? Malai ce to idan ka dauki alqur'ani, idan ka dauki sunna, malai yace to ka dauki kundin da a duniya da lahira. Dan in mutum ya fahimci alqur'ani da sunna, ko mala'ika ba zai mishi wayo ba, ko mala'ika ba zai mishi wayo ba, domin alqur'ani maganar Allah ne, hadisi wahayi ne daga Allah. Su kansu suna gudana ne akan maganganu da Allah ya umarce su da shi. To sai kai ma ka jinu akan wannan tafiya. Kun gane magana? Ba wani sashi da zai warware sashi. Ku lura duk annabawa in Allah ya musu wahayi, in kana jin Qur'ani sai ka ji ana magana ne da su mala'u. Sai ka ga annabin ya zo ya shiga dutsen kamar wajen ya wuce, ƙarshe sai ka samu shi ne ya samu nasara mafi girma kan wannan mala'un da kuma jama'ar sa baki ɗaya. Kun gane magana? Saboda yayi tafiya ne akan hasken wahayi. Mala ce summa sunna, fa innaha shaqiqatul qur'an, ita sunna shaqiqiya ce ta alqur'ani. Wa hiya alwahyu thani, ita ce wahayi ta biyu. Ta zo ne tana fassara alqur'ani. Kun gane magana? Tana bayanin alqur'ani, tana fayyace ma'anonin alqur'ani. Wa man sarafa ilayhi ma ilayatuhu, malan yace duk wanda ya juyar da kulansa akan alqur'ani da sunna, ittafa bihi ma ghayrihi, to zai wadatu da su akan kowane irin tunani. Kun gane magana? Duk abinda za a ce zai wayar maka da kai, duk abinda za a ce zai sa ka zama mai basira, malam yace idan ka riƙe alqur'ani da sunna zai wadatar da kai daga wancan abin kome shi. Kun gane magana? Yadda zai tsora ka akan aske, yadda zai tsora ka akan manhaji wanda ba za ka taɓa taɓewa ba har abada. Malam yace alqur'ani kafili ne akan wannan tafiya din. Yanzu ka kalli alqur'ani, idan mutum mai mulki ne, Allah sai ya buga misali da Fir'auna, idan mulkin jakirci ne, Fir'auna saboda karfin mulkinsa, Allah a Qur'ani cewa yake wa Fir'auna dhul autad. Al-autad jam'i ne na al-watadu. Al-watadu shine sirke, kila. Idan aka ce mulki wanda yake da sirke, to shi mulkin ka'idansa babu tenuwa, ba a attempt na juyin mulki. Wani ɗan takara bai isa ya zo ya tsaya ba, ba ka manta ba Fir'auna ba. Tun kan a haifi annabi Musa shine shugaban ƙasa, shi yake ta yanka yara don ya ji an ce za a haifi wani yaro, yana ta yanka yara har fa aka haifi annabi Musa. Har annabi Musa ya zama annabi Musa shine shugaban ƙasa, kage dai ai ya ɗana. To Allah sai ya bada misali, ya ma mutane karatu kan mulkin da yadda mulkin ya kawo. Sai aka zo aka koya wa mutane mulki kuma na imani, mulki na neman yardar Allah, irin mulkin annabi Sulaiman. Yanzu an yi karatun duka ba, sai aka bar mai mulki aka ce ya ɗauki duk wanda yake so ya ɗauka. Zai wuce ko ba zai wuce ba? Wallahi zai wuce. wallahi zai wuce da aka zo ana magana akan marwata ga su din na balauna alqur'ani duk wani abu da ka sani a duniya ko me abun inda yana alaka da rayuwar mutum akwai misalin abun alqur'ani kun gane malami idan ya zama dan duniya shi ma a suratul a'raf da labarin bal'amu saboda ka kowani janibi an fayyace in mai kudi ne an yi su karuna shi ma an bada misalin sa ya tafi kowani janibi a qur'ani boy malam yace idan kana so ka san asbabu sharri wal khairi bi tafsil malam yace ka rungumi alqur'ani da sunna babu abinda zai koyi maka sunnar guda ɗaya ce ba ta sanarwa idan ka dauki wannan layin to layin abinda zai faru da kai shine abinda ya faru da wanda suke kan wannan layin tun shekara 1000 da ya wuce ba mu canji wannan kadirin Allah ne kun gane magana idan ka dauki wannan gefen shi ma akwai tsarin da Allah ya tsara haka ake tafiya a wannan tsarin to wanda wannan abin ya faru da shi shekara 1000 kai ma haka zai biyo ta kanta wannan zai baka dama duk hanyar da zaka dauka zaka iya karanta hanyar da sanin makomarta kanka a waye a suratul baqara Allah yake wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya Allah sai yake kadhalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim Allah ki abinda suka faɗan nan kal da kal da al'ummomin da suka gabata su gaba sai yace tashabahat qulubuhum irin tunanin wanda yake ingila kenan illahin sai irin tunanin su kenan irin tunanin wanda yake Jos yake Kano yake ingila yake America yake Saudiya in dai wannan layin ka ne to tunanin kun kenan wannan layin ma duk layin da kawo so abin da ya faru da masu wannan hanyar in shekara 1000 ne abin da zai faru da kai wannan sunnar Allah walan tajri li sunnatillahi tabdilan walan tajri li sunnatillahi tawila wannan ita ce sunnar Allah wannan ita ce sunnar Allah ba ta canzawa duk hanyar da ka dauka to akwai sakamakon da ya rattaba wa masu wannan hanyar to irin wannan sakamakon kai ma shi zaka gani duk hanyar da ka dauka malam yace to idan mutum ya rungumi alqur'ani ya rungumi sunna zai samu wayewa da fayyacewan kai akan sanin sabubban alkhairi da sabubban sharri malam yace huma yuriyani kal khaira wa shar wa asbabihima yuriyani kal khaira wa sharra wa asbabahuma wa'annan guda biyu alqur'ani da sunnan za su nuna maka alkhairi za su nuna maka sharri za su nuna maka sabubban alkhairi za su nuna maka sabubban sharri kun gane magana yanzu ka fahimci wannan abu alkhairi ne ka fahimci wannan abu sharri ne ka fahimci aiki ke haifar da shi yanzu karatun da malam ke maka wai kai kokari ka gano alkhairin ina sababin sa yake kun gane magana kana so Malam Bakar Mahmud Gumi Allah ya ji kanshi kana so danka ya zama irin Gumi to wai in kana so ka more je ka dauki tarihin Gumi yaya aka yi ya zama Gumi hanyar da ya bin hanyar danka ya bi yanzu kaga gashi kana son alkhairi to wai in baka gano hanyar da ake bi a zama Gumin ba to kai sai ka dauki wata hanya da ba ta kai ka zama wani daban ba Gumi ba kun gane magana da yake yaro yaya ake tarbiyyar sa yaya ya tashi yaya ya samarta kansa yaya ya yi kaza to dan kan zo ka dora shi a layin saboda yanzu ka gano sabbin da ake bi a zama Gumi ka gane amma kana so dan ka zama Gumi kuma dan kan na makarantar arna haka ne ya zai jiran wando ya je yayi kaza amma a ranka kana son Gumi to kaga da ka mutu kana son Gumi haka ne ko idan kuma kana so kai zama Maradona sannan kuma sai ka duba tarihin Maradona yaya aka yi tun yana shekara uku ya fara juggling. To kai sai kai sauri ka sharɗan ka islamiya don wannan islamiya zai hana shi zama Maradona. Ya kuka shiru ko bawa da yake zo don zai zama Maradona ne. Saboda haka wai sai ka dubi wace hanya ake bi a samu wancan alkhairi, wace hanya wane ya bi ya zama mai masharrancin can. Ya fara ne da kaza. To ashe wannan hanyar ita take haifar da wancan sakamakon, wannan hanyar ma ita take haifar da wancan sakamakon. Kaga ka san waɗannan sabbin wai Alkur'ani da Sunna za su wadatar da kai wajen fayyace maka da nuna maka sabbin. Za a ce daga kaza in ka fara za ka koma kaza. Ji annabi ya ce hadisi, iyyakum wal kadhibi. Annabi ya ce ina jan kunnanku ku fita harshen kaya. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri, domin ƙarya abu da take ajin da take fara kai mutum shine ya zan fajiri. Ina kun ji matakin farko, ana tadi dan zuka ƙarya, ana tadi karkatan yi ƙarya. To wannan ƙaryan da za ta tsaya maka ƙarya ne kawai, to da sauki nan gaba kaɗan Annabi ya ce za ka zama fajiri. Fajiri shine mai bushashen zuciya, fajiri shine wanda wa'azi baya tankwasa shi. To haka ka dinga gaba. Annabi ƙarshen lissafin ya ce ƙarshe wuta za ka ji. Kun gane magana? Kaga kenan sababin mutum ya zama fajiri. Annabi ya ce gashi, Annabi ya ce na hore ku ku riƙe gaskiya, domin gaskiya ga abin da take haifarwa ƙarshe ita ma har zuwa gidan aljanna. Malam ya ce hatta ka annaka tuayanu zalika ayanan, har ka kai ma abinda kake karantawa a Qur'ani kamar kana ganin shi a kan idonka ne. Saboda yadda abinda kake karantawa a Qur'ani, abinda kake karantawa a Sunna din, har za ta kai ma kawai in ka kalli mutane wallahi sai ka ga akan yadda Qur'ani yake kawo su cikin rayuwa. Kun gane magana? Abinda kake karantawa in kana tadabburin sa, abinda kake gani a Sunna in kana tadabburin sa, wallahi kashe sai ka wayi gari kawai dukkan mutane kana kallon su kawai kan wannan ka'idan Qur'anin kowa ke rayuwa. Wanda ya ratsi ga hanyar da zai bi, wanda ya rike ga hanyar da zai bi. Wa ba'da zalika, malam yace bayan haka za ta ammalta akbar al-umam, idan kai ta'ammuli da laburburan al'ummomin da suka shude, wa ayyam Allah fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi, kai kuma tadabburi ka kuma tsaya ka lura da kwanakin Allah kan waɗanda suka bauta mishi da waɗanda suka saba mishi. Ka kalli shekaru 20, ka kalli shekaru 30, ka kalli shekaru 50 yaya suka biyo ta kan masu sa'a ma Allah. Ka kalli shekara 30, ka kalli shekara 50, ka kalli shekara 60 da suka wuce yaya suka taho ta kan masu sa'an Allah. Malai ce ka tsaya kai ta'ammuli, ka lura da kwanakin Allah, ka lura da sunnar Allah, fi ahli ta'atihi da ma'abuta mishi da'a, wa ahli ma'asiyatihi da in saba mishi. Duk ka lura duk wanda sana'arsa saban Allah, ka tsaya ka kalli yadda kwanakin Allah suka shuɗe a kansa. Ka tsaya ka kalli yadda kwanakin Allah suka shuɗe a kansa, duk wanda ya riƙe alkhairi, ya riƙe aikin alkhairi, ka tsaya ka kalli yaya kwanakin Allah suka bi ta kansa. Malaki ka dinga lura da wannan. Baba ka zalika ma alimtahu min alqur'ani wa sunna, yace zaka samu wannan yayi mutsara da abin karanta a qur'ani da sunna, yadda ka gani a qur'ani, yadda ka gani a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wallahi haka zaka ga abin na faruwa akan mai da'a ko akan mai saba ma Allah. Wa ra'aytahu bi tafasil ma akbar bihi ma akbar Allah bihi wa wa'ada bihi, malam yace zaka ganshi da tafsilin sa yadda Allah ya bada labari ya alkawarta, yace haka zaka ga abin na faruwa. Ba yace wanda yayi kaza zai yi kaza ba, ba yace wanda yayi kaza zai ga kaza ba, in an yi kaza zai yi kaza ba. Malam yace to haka zaka ga abin na faruwa bi tafsilihi, bisa tsarin da ya fayyace shi yadda Allah ya alkawarta shi. Wa alimta min ayatihi fil afaq, da kuma abin da ka sani na ayoyin Allah a kasannin duniya, ma yadulluka ala anna alqur'ana haqqun wa anna rasula haqqun wadda wannan zai musabbaka akan alqur'ani gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa anna Allah yunjizu wa'dahu la mahala Allah zai zartar da alƙawarin sa babu makawa yadda ka karantan nan malam yace haka raka ga abin nan faruwa dan kuma muna fahimta ko at-tarikh malam yace shi tarihi tafsilun li juz'iyyat ma arrafana Allah wa rasuluhu bihi min al-asbab al-kulliyya lil khair wa sharri shi tarihi fayyace bayani ne na dukkan ikun abin da Allah ya sanar da mu su ta hanyar wahayi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu su na sabubba wanda suke gamammu na alkhairi da na sharri baki daya in kuma mun fahimci wannan nuktar da haka abinda zai ba mutum haske ya samu cikar kamala na amfanuwar aqidansa shine sanin daidaikun tafsili na sabubba na alkhairi da kuma na sharri shine kalura in kari igidanka tsakani da Allah me ke faruwa me zai faru idan ka sani ka iya qur'ani ka iya hadisi ma da yake shiga za a baka labari ga wanda ya rike ga makoma ga yadda ya rayu mallan yace idan baka iya qur'anin ba ko baka iya hadisin ba kayi kokari ka lalumo a anguwanku wani da yake walakanta iyalansa ka ga yaya ya kare to idan ka same shi ga yadda ya kare in ka je Gombe ma ka tambaya zaka samu yadda na Bauchin ya kare haka na Gomben ya kare idan ka tafi Kano sai ka samu mai walakanta iyalansa yadda na Bauchi da na Kano suka na Gombe suka kare zaka samu haka na Kano ya kare kuna fahimta tafsil na ayyukan alkhairi ka cinta samu iyalanka ka mutunta samu iyalanka to me yasa sakamakonka mallan yace ka bi alqur'ani da hadisi zaka ga sakamakonka in baka iya ma qur'ani da hadisin ba nemi wani da kai ka san yana da shaida akan cinta samu iyalansa ga yaya rayuwarsa ta gudana yaya ya kare in ka same shi in ka je Niger in ka je Ghana in ka je India in ka je China zaka samu salo sai Allah ya dora su dukan su salo sai Allah ya dora su dukkan salo sai Allah ya dora su me karban cin hanci da rashawa a office kana karba yaya kake so ka ga din dinka wai ka je ka duba wani yalla koi da Allah a tarihin sa ya karba ka je ka ga yaya yanzu iyalansa yaya ya bar office din yaya suka rabu da gwamnati yaya rayuwar ta zo ta kare yadda ya karen idan akwai wani irin sa mai cin wannan rashawan a Gombe shi ma in ka tarihin sa wallahi yadda na bauce kare haka zai kare kai din ma wallahi a layin su ɗaya da ka tafi layin su ɗaya da ka tafi haka ganin ana tururuwa a zo ga san karatun alqur'ani na local government a zo na jaha a zo na ƙasa ka ga yara abin sha'awa in suna karatun alqur'ani yana da wahala ka ga an shi wannan a cikin su wallahi sallahi in ka ya dubu ya yi fadan sa bai isa shiga wannan tattaron ba sai dai ya shiga in da ma an yi wannan cibiyar an yi ne na irin ƴaƴan su to zai shiga wajen amma wannan mai girma din an san bai isa shiga wannan taron ba bai isa ba saboda dama hanyar da ya dauka tsarin da ya daukan akwai sakamakon da ake rattabawa akan tsari to yanzu ƴaƴan su za su je su shiga irin layin sa ne amma wannan layin da ba layin sa ba wallahi in dukkan duniya kusan sa ne dan san bai isa yazo ya zauna yayin gasan karatun Qur'ani ba wallahi bai isa ba kun bayyana magana to wai mallan yace ka dinga amfani da abin da ke faruwa a duniya ka dinga kallo idan an je gasan karatun alqur'ani ana karanta alqur'ani kai tunani ƴaƴan suwa ne ka sa adi ƴaƴanmu mu ma'aikatan gwamnati ƴaƴan direbobi ƴaƴan masu kuɗi ƴaƴan ƴan siyasa ƴaƴan kaza dukka bi kaga wai masu gasan karatun ne ƴaƴan suwaye to wai suwa ne su me yasa ƴaƴan sun ba su zuwa kun gane magana zaka samu karatu ko ba zaka samu ba ko kai ma waɗanda ƴaƴan sun ba su zuwa in ka bi layin su kai ma dan kan bare zo ba dinga aiko taimakon ka wallahi sai ka dinga aiko taimakon ka kun fahimci magana to idan ka bi layin waɗanda kuma ƴaƴan sun suka je din kai ma dan kan zai zo kun gane magana to mallan yace in kana so ka more ka rabautu
da wannan aqidan malam yace kai kokarin fayyace tafsili nasabu ga alkhairi abu kaza da yake faruwa wai me haifar da shi na alkhairi abu kaza da yake faruwa na sharri wai me haifar da shi kai kokari ka fayyace sabubban sistemika in uwa mun fahimci wannan nukun da kyau to wannan shine darasin mu na yau cewa kokarin gano sabubba na alkhairi da na sharri malam yace mutum ba zai taba riskan wannan alkhairin ba har sai ya fayyace sai ya samu bayani akan waɗansu abubuwa guda biyu yanzu ga na farko wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu yi bayanin shi kuma na biyu Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka bale bayan
bayan kuma tambayan ya akan yin addu'a cikin kanta mana yin ayi addu'a a cikin
a wannan bai zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin addu'a a cikin jami'i kun gane ko sai a kawo kaza kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a sabansa sun yi addu'a yayi addu'a cikin sabansa yayi addu'a tare da sabansa mu fahimci wannan ko saboda haka wannan wani abu ne daban amma tsakani da Allah ba kan ta so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane
na'am cewa in kuma ka da addu'a wajen ka da kuma wato baki da shi da mutum ne ka tsanta kan shi da matan mai domin a yi ba ta sa ya kore shi saboda ba su da tsari
to wani ya ce yana so mutum ya shi addu'a dukan mu baki daya akan matsalan da yake samu tsakaninsa da matar mahaifinsa wanda yanzu har ta kai ma ta sa mahaifin ya kore shi a cikin gida to amma na ji daɗi ya ce kuma da neman shawara shine ko to shawaran da zan ba shi shine bai kamata a musulunci ya faɗa da matan babansa ba a musulunci matan babansa uwarsa ce yadda aka tilasta mishi haƙuri da uwarsa haka aka tilasta mishi haƙuri da matan ubansa wannan tana da yana daga cikin nukta wadda galibin iyaye mata ba su ne ba da yawa iyaye mata ba su ne ba matar uba uwa ce kwanciyar da mahaifinka ya yi da ita ya yanke komai tsakaninka da ita ya duk da in ta maka baki akan hakkinta zai bi ka yadda uwarka za ta maka baki aka yadda ko za ta maka baki ya bi ka nakan gaya wa mata in muna karatu ko a waɗansu munasabobi makamantan wannan da yawa a cikin al'ummarmu akwai mutanen da wallahi bakin ya dukkanayensu ne ya bi su ita matar uba ba a faɗa da ita uwa tana zaune ne madadin ubanka saboda haka yadda uwarka za ta yi ka yi haƙuri da ita dole haka ya dukun ka rafi haƙuri da ita ba ka da wani excuse ka yi faɗa da matar ubanka babu daga kafa a musulunci ka yi faɗa da matar ubanka duk abin da ta mata haƙuri za ka yi sai ka kaddara inda uwar da ta haife ka ne za ka yi faɗa da ita ne to waɗansu har suna dukan ya dukkanayensu saboda haka ba mun ce abin da dukan ta mishi daidai bane sai dai abin da muke ba shawara lalle wajibi ne akan su yi haƙuri da ita a matsayin matar ubansa a lokacin da Allah zai kawo ƙarshen zaman su tare Allah ya sa mu dace na ina zuwa malam na'am to wannan ma yana neman addu'a ne Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kawo mishi canji mafi alkhairi na'am malam na'am na'am Na'am. Na'am. Ai ba kawai bane. Ai duk Al-Qur'ani ba suran da take Fatiha. Kun gane magana? Duk Al-Qur'ani Fatiha ita ce liman. Aya kuma in ana kike aya, ayan da tafi kowace aya a Qur'ani girma a wajen Allah, Ayatul Kursi. Amma in sura sai a dunkule sura su kutum da guda duk alqur'ani ba suran da take Fatiha shi yasa ita aka tilasta kowace sura sai an karanta ta akwai ta sura na kace maka dole ka karanta ta sallah to Fatiha ita dole sai an karanta ta saboda ka Fatiha malam ta wuce gida da tsammani Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta